sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Hawwa Sharif da sauraron abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Talata 1 ga watan Agusta na shekarar 2023 a cikin shirin namu ne za ku ji cewa wasu yan jamhuriyar Niger da ke zaune tsakanin Niger iyakar Niger da kasar sun fara kokawa kan tsakanin Nigeria da kasar sun fara kokawa kan yadda farashin kayan abinci ya tashi da kuma a ji halin da direbobi masu jigila tsakanin Niger da makwabtanta suka shiga sakamakon gargami iyakoki da kasashen kungiyar ECOWAS suka yi bayan nan kuma muna tafa da rahoto na musamman akan yadda yan kasar Niger a Nigeria ke ci gaba da maida martani akan juyin mulkin da sojoji suka yi amma kafin nan sai a gyara zama a sauraron labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A yau Talata kasar Faransa ta ce za ta fara kwashe yan kasarta da ma yan kasashen Turai daga Niger yayin da aka doshi mako guda da sojoji suka kwace iko a kasar. Ma'aikatar harkokin wajen Faransa ta bayyana cikin wata sanarwa da ta fitar cewa ta yanke shawarar kwashe yan kasar ta Niger ne sakamakon harin da aka kai wa ofishin jakadancin ta dake birnin Yamai da kuma rufe sararin samaniyar kasar. Lamarin da ma'aikatar harkokin wajen Faransa ta ce ya hana yan kasar ta samun ficewa daga kasar a karin kansu. Shi ma ministan harkokin waje na kasar Italiya Antonio Tajani ya sanar ta kafar sadarwar zamani a yau Talata cewa kasar Italiya ta tura jirgi domin kwashe yan kasar ta daga birnin Yamai. Kungiyar ECOWAS ta kakaba ma sojojin da suka kifar da gwamnatin Muhammad Bazoum jerin takunkumai ta kuma ce za ta yi amfani da karfi wajen maida hafararren shugaban bisa kujera muddin sojojin ba su maida shi ba. Amurka da kungiyar tarayyar Turai duk sun yi kiran da a gaggauta maida shugaba Muhammad Bazoum bisa kujerar shugabancin kasar ta Niger. A wani bangaren kuma sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya bayyana matakar damuwa dangane da rahoton kama jami'an gwamnatin Niger da dama. Mai magana da yawun Guterres ya ce sakatare janar din na Majalisar Dinkin Duniya ya yi kiran da a tabbatar da kiyaye tsarin kare haƙƙin dan adam na duniya da maido da tsarin demokradiyya a kasar. Sakatare janar din ya jaddada mahimmancin ba da kariya ga fararen hula da tabbatar da ganin tallafin jin kai ya kai ga mabukata a kasar ta Niger. Kamar yadda mai magana da yawun nashi Farhan Haq ya shaida wa manema labarai ya kara da cewa Majalisar Dinkin Duniya da bangarorin ta na ayyukan jinkai za su ci gaba da kasancewa da kuma gudanar da ayyukan su a Niger. Mutane fiye da miliyan 4 ne a Niger ke bukatar taimakon jinkai. Su kuwa kasashen Mali da Burkina Faso da ke makwabtaka da kasar ta Niger waɗanda ke karkashin mulkin soji sun fitar da sanarwa haɗin gwiwa ne a jiya Litinin cewa duk wani matakin soja da za a ɗauka a kasar Niger to fa tamkar kaddamar da yaƙi ne akan Mali da Burkina Faso. Ita ma kasar Gini da ke makwabtaka da Niger ɗin wadda ita ma sojoji ke shugabantar ta bayyana adawar ta ga takunkumai da yiwuwar ɗaukin matakin soji da kungiyar ECOWAS ɗin ta ɗora a kasar Niger. A fara bikin ranar shayar da mama ta duniya a yau Talata, masu fafutukan kare haƙƙin yara sun yi kira da a ci gaba da shayar da jarire nonon uwa a matsayin abu mafi dacewa domin kare yara ƙanana daga cututtuka da kare rayuwarsu. Kungiyar lafiya ta duniya da asusun kula da yara na Majalisar Dinkin Duniya sun ce shayar da jarire nonon uwa zalla zai iya kare rayukan yara 'yan ƙasa da shekaru 5 su 820 a kowace shekara. Bangarorin kula da lafiya na Majalisar Dinkin Duniya sun bayyana cewa za su ci gaba da yada sako wato mahimmancin shayar da yara ƙanana nonon uwa. An bayyana samun ƙarin masu shayar da nono zalla da kashi 10 bisa adadin maki 48 a faɗin duniya a sama da shekaru 10 da suka wuce. Sai dai an bayyana cewa duk da haka adadin bai kai yadda aka kiyasta samu na kashi 70 daga cikin 100 ba, inda aka ƙara yin kira ga iyali da al'umomi da wuraren aiki da su taimaka wa mata masu shayarwa. babbar jami'ar ayyukan tuntuba a bangaren cikai wa auto a bangaren cimaka ta yara kanana da jarire ga kungiyar lafiya ta duniya Nana Chad ta ce muhimmancin shayar da jarirai da kananan yara nonon uwa tamkar shakar iska ne da cin abinci mai gina jiki da take magana ta kafar sadarwar Skype daga Sydney ta kasar Australia Nana Chad ta kara da cewa yadda yara kan fara cin abinci a duniya na da matukar muhimmanci ga rayuwa tace zai yi wuya mata da suke shayar da nono zalla su kamu da cutar sankaran nono ko ta mahaifa Jami'a a Pakistan sun ce adadin waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon bomb ɗin da wani dan kunar bakin wake ya tayar a ranar Lahadin da ta gabata yayin wani taron siyasa a yankin Arewa maso yamma na kasar ya karu zuwa 46 inda aka ce wani mutum guda ma ya rasa ransa a daren jiya hukumomin kasar dai sun kareta yawan adadin mutanen da suka rasu na 54 da wasu kafafen yada labarai suka rika yadawa fashewar bandin ya afku ne a yayin wani babban taron wata jam'iyyar siyasa ta addini Jama'at Ulama Islam a garin Khar dake shiyar kabilun Barju kusa da yan wato kusa da kan iyakar Pakistan da Afghanistan a jiya Litinin ne aka fara jana'izar waɗanda suka rasa rayukan nasu kungiyar masu tsauraran addini wato ra'ayin Islam sun dauki alhakin kai harin cikin wata sanarwa da suka fitar a jiya Litinin A jiya Litinin ne ministan kula da tattalin arziki na kasar Croatia, Yulia Svredenko, ya bayyana cewa kasar Croatia ta ware wa kasar Ukraine dala miliyan 1.1 domin aikin cire nakiyoyi a gonakin kasar ta Ukraine. Ofishin jin kai na Majalisar Dinkin Duniya ya ce daga cikin dala biliyan 3 da miliyan 900 da ake nema domin ayyukan jin kai a Ukraine an kai kasa da kashi 30 cikin 100. Ajiya Litinin ministan tsaron Ukraine ya rattaba hannu akan wata yarjejeniya da kamfanin Turkiya na Baykar domin gina cibiyar gyara da kula da jiragen marasa matuki a Ukraine.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu bude taskar rahotanninmu. Za mu fara da jamhuriyar Niger yayin da kungiyar raya tattalin arzikin kasashen Afirka ta yamma suka dauki matakin rufe iyakokinsu da jamhuriyar Niger bayan da sojoji suka yi juyin mulki a makon da ya gabata wasu al'ummomi dake zaune a kan iyakar Niger da Nigeria sun fara koka kan yadda farashin kayan abinci ya tashin goran zabi ga rahoton da wakilin Haruna Mamman Bako ya aika mana
Wannan iyakar ce da ke makale da tarayyar Najeriya ta birnin Kwanni yanzu haka aka zurtawa idanun gani ya lamarin ta kunkumin da kungiyar tattalin arzikin yammacin kasashen nahiyar Afirka ECOWAS ko sai da yawo da tawar jamhuriyar barazanar kange iyakokin kasar da kasashen kungiyar zai iya kasancewa sai dai an zari ba gudu ba to ne kayayyakin abinci farashin su ya soma yin tashin nakiya kamar yanda wani dan kasuwa mai suna dan Talu ya mini karin bayani
farashin abinci da kwalli ko a ce duka Niger fanni yanzu da farashin shinkafa ya hau domin shinkafa ta tsara yanzu buru ana tsara shinkafa 13 da rinci domin ita shinkafa ta ci abinci talaka to yanzu kuma ita ta tsara sai ya sa ce ubangi Allah sai yanzu yanzu gashi shinkafa buru shinkafa 13 da rinci a san kilo 120 ti aje da rinci da ci to adda ana san shi buru shinkafa 13 da rinci yanzu ga shinkafa 13 da rinci Allah ya tsare mu da kasar mu ta Niger
wadansu yan kasa dake zamne a wannan iyakar dake gab da tarayyar Nigeria sun bayyana mini yanayin da suka shiga game da wannan hawhawar farashin kayan masarufi
sai mu amingo wallahi gaskiya wanga al'amari kam gaskiya bismillah sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma dai kamata yi mu talakawa ku yan kasuwa saboda Allah da annabi muna roƙon ku rage muna wanga al'amari da ya shigo mu zan bai dai uwa dai uba dai ga kasa amma bai kamata ba wanga abu al'amari da ka gani wanga abu to ina na musa kan mun gabo
sadacci maka gaskiya dodon magidaci hawan ma wanda ba magidaci ba bai jin dadin ta saboda ta shiga haddin rayuwar shi na canje yanayi ya riga ya shigo na tsadar rayuwa mu yanzu abinda muka fata ubangiji Allah ya sa kasar mu ta zamana lahiya wadan gara kusantar da mu na hankali kasa ubangiji Allah ya yayyafa ma abin ruwa
sai dai a cewar magatakarran zauren an kasuwa
na kasar reshen birnin Kwanni cewa da Mallam Zakariya Albakari na cewa karamcin kaya a cikin kasuwa ne ya haifar da wannan matsalar.
Inda hau farashi ya hau gaskiya ne saboda kayan wasu sun yi kadan na ma cikin bisa kasuwa sun yi kadan kuma gashi kuma ga abin da ya faru shi kan je kuma gashi ya kan ganga da an ka ruhi kaga kaya ba su samu tunda mun ka san daga cikin masiriya ko kuma kotonu da Najeriya ita ga shake mu sunan wasu kasashe musamman mu da mu da su ba to gaskiya ana cikin matsala kaga nan sun yi kadan wanda abin sa hanya kuma ba su ba kaga matsala da kake kaya sun hauna kuma kan haka ta dauki ya farashi ya hau saboda kaya sun yi kadan bisa kasuwa bale an kasuwa na yanka sa sun su sai da wani bai zo ko ba to ya samu wani shinkafa sai da shi maza in ya samu shi da sauki ya ba da sauri to kaga shinkafa kaga ala misali shinkafa ta hau gaba gaba dai ka shinkafa mu ya duk shinkafa da muka ci nan ta India ce ka duk India ne to India ta dakatar da duk shinkafa ta sai da ma da wata shida saboda shinkafa su bata kai ba su kai ga sabuwa ba kuma wadda garin tsowa ta abuna bata ishe su ba saboda ka suka dakatar da duk shinkafa su to kaji inda matsala kuma yawanci nan duk shinkafa India ta kaci
a zoke wannan lokacin iyakar Niger na kulle tun lokacin da aka yi juyin mulki ko da yake a cikin daren jiya na ga manyan motoci da ke girke a bakin boda sun samu sakowa zuwa cikin wannan kasar abinda ya sa na so in samu bayanin ko umurni ne daga sama iko a'a sai da shi kata bata cin maruwa ba Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
a gaida Haruna Mamman bako to har yanzu dai muna kan batun rufe iyakokin da kasashen kungiyar ECOWAS suka yi ne inda wasu direbobi suka koka kan irin wahalar da suka fara sha kan wannan mataki daga da magaramga rahoton da wakilin mutumar abari ta aiko mana
Kungiyar direbobi ta jiha da magaranta tabbatar da kasancewar lamarin a ta bakin shugaban kungiyar direbobi ta adalci wato babaye dan yaro
bayan na riga na to na samu direbobi wanda suka biyo hanya da wanda yazo daga wajen hanyar Megatri ba a shiga ba a huta police sa musu bari a shiga su ma daga can musu bari a shigo kuma sai karin force sun samu hanyoyin da muke bi wanda ake bi
a kasa
kamar ya tabbatar muku cewa na kasa ne ake bi kuma su ma kanka zuwa wajen dan Barto magariya musutu dan Barto ne dan Najeriya bai America shi yanzu shigo su ma ta dan jirba America shi yanzu shiga kenan kawai duk wanda ya shiga dai ya shiga dai haka nan gaba ga shi ne magana ga su ba su yana cikin kuɗa zuwa ana shiga mai ba a shiga ta hanya kamar yadda aka tabbatar muku magana shi ne gaskiya magana
Isa Gambo wani direba ne da ya biyo hanyar cewa shi ga nauni ba jiyau ba
a gaskiya ne kawai da take ni zan Najeriya duka ne take in ji ni mana samu da kallon samu na iso kwana na biyu a bakin boda iyaka ta an yi ta ta Niger tarihi Najeriya tarihi sai da kawo daji haka dan kaso eh a ga sai sun yi babu in ka je ka kawo kaji sai abin da Allah ya yi a gaskiya ba samu na sosai mu zo jama'a kare duko babu jama'a gaskiya kowa bai zawa to da ka duko dan kakin ka samu ka samu ka san lokacin sosai yadda muka yi mu samu mu zo jama'a ka ka san mu adiye kullu hin ke ya tsaya ni tawata
wannan lamari dai zai iya kawo matsala ba karama ba cewar baba ya dan yaro idan har ba dauki wani mataki ba
yana kawo matsala saboda komai tsada zai yi misa komai tsada mutane da tsada sai an kiwo kuma fasanje ma rage asiri tunda mutum zai zana wannan Allah babu wani da yake kamar agora mu duk wani san wannan abu akwai a ciki kowa da ka sa zai kenan mu mun shiga cikin galibi babu kasuwa wajen mu eh dan kewaye ne kin ga zaman da mai da lokacin da kewaye ba da muna bane ana so mu to yanzu kewaye yayi wannan saboda sun tabbatar cewa an ci musu tsare hanya kin zo su kara tsaro na samu sakamakon amma suke ba ya bani kira mutane kawai su yi hankali da saboda komai iyaye faruwa saboda an ce an tsaida wannan abun an tsaida to akwai wasu abu suke huta kuma duk abin da ya faru
Shi da wannan direba ya ce a Radu ta horu kurma inda ya kara da kira ga magabata da su duba wannan lamari da idan rahama.
A bala kuma ba, sai na shan wuya, sai ga Allah gani. Ana shan wuya tsakanin Allah gani. Ya da kai an ka inda ka ce baka biyo ba hanya, aka ce ka biyo cikin daji. Ai ga shan wuya. Inda yiko ga ganka ba yan gani ga tashi. Iko ga ganka ba, ke ya zaka da iko ga ganka ba. Ke ka shan wuya. Matsala ma akwai ta. Inda ba a shiga yana ko matsala. Ai matsala ta samu kenan. Allah ubuni Allah sa su ta abin nan. Kuma Allah sa mu da ba ta shiga tashin talakawa alkabar mu muna zuwa mu zawa saboda hanyar nemo abincin mu
Tamar Abari murya Amurka daga da magara a jamhuriyar Niger
a gaida Tamar Abari da wannan rahoton yanzu kuma sai rahoton mu na musamman akan yadda ƴan ƙasar Niger a Najeriya ke ci gaba da mai da martani akan juyin mulkin da sojoji suka yi da kuma matakin da kungiyar ECOWAS ta dauka na baiwa sojojin wa'adin mako guda Mustapha Nasiru ba tsare gare ka
Al'ummar jamhuriyar Nijar da ke zaune a Najeriya na ci gaba da mai da martani game da juyin mulkin kasar ta Nijar da ya dauki hankalin duniya matuka dan kasar ta Nijar dai da ke zaune a nan jahar Niger sun ci tun bayan samun wannan labari suka shiga wani hali na damuwa tare da nuna goyon bayan su akan matakin da kungiyar tarayyar Afrika ta ECOWAS ta dauka akan sojojin da suka kifar da gwamnatin Muhammadu Bazoum. Alhaji Dallada Ali shine shugaban kungiyar ƴan kasar Niger da ke zaune a jahar Niger a arewa maso tsakiyar Najeriya. Ya ce tun da farko sun yi watsi da hujjojin da sojojin suka bayar na kifar da zababbiyar gwamnatin farar hular, sannan suka yi maraba da matakin da kungiyar ECOWAS ta bayar na baiwa sojojin wa'adi.
Gaskiya muna farin ciki da wannan matakin, inda zai kasance shi wanda yake jagorancin cewa shine shugaban kasa ya yi mulki ya bi wannan ra'ayin da ECOWAS suka zauna suka tattauna ya ba ya dawo da shugaban kasa saboda kasar mu ta samu zaman lafiya. Saboda mu ba mu bukatan a ce ta kai da cewan da ƙarfin soja za a mishi mulki a hannun soja, mu ba mu ji wannan ba. Mu da shawara da muke bashi shine ya hakuri ya dawo ya bi ECOWAS kinan da suka tattauna suka yi bayani akan shi, kuma ya ba ya dawo da shi shugaban kasa wanda aka zabe shi, kowa ya sani zababban shugaban kasa ne. Gaskiya wannan dokoki da shi shugaba na ECOWAS Bola Ahmed Tinubu suka tattauna akan shi, in haka ta riga ta faru gaskiya ba za mu ji dadi ba gaba ɗayan mu wanda muke kasashen nan guda biyu, saboda ko yanzu haka harkokin kasuwanci ya riga ya tsaya. Don wanda yake cin abinci tsakanin border da Niger Nigeria, kowa ya san ko wannan juyin mulkin da aka yi aka rufe border, kowa ya san wahalin da ake ciki. To ina da wannan dokokin da in bai yarda da haka nan ba, su shugabannin ECOWAS suka ce za su dora abun zai mana tsauri da yawa gaskiya.
Juyin mulkin na kasar Niger dai a wannan karo ya dauki hankalin duniya matuka bisa la'akari da sauran juye-juyen mulkin da suka faru a kasashen Afrika ta yamma. Malam Muhammad Iro shine kakakin kungiyar ƴan kasar Niger da ke zaune a Najeriya. Ya yi ƙarin haske akan dalilin da ya sa kifar da gwamnatin Muhammadu Bazoum ta ɗauki hankalin duniya matuƙa.
An sha juyin mulki a ƙasashe da dama, amma ko a Turawa yau da Asuba da na Bibiya na ji wani yana cewa shi bai ga juyin mulki da ya ɗauki hankalin duniya kamar wani juyin mulki na Nijar ba. To amma kuma shi ma nan Baturen abin da yake cewa ya ce wato alamomi mai kyau da shi shugaba Muhammadu Bazoum ya nuna a summit da yawa da aka yi a duniya, wanda ƙarara an gani a ƙasa ba labari ne ba, yace wannan yana cikin abin da ya gamsar da kasashen duniya suka tabbatar da cewa bawan Allah nan wato mutum ne wanda yake subanta demokradiya kamar yanda ya kamata, mutum ne wanda yake ba demokradiya haƙinta, wanda kuma yake sa ido a kasashe sosai, wanda kuma yake kare haƙin sauran kasashe na duniya dangantaka tsakanin da su shi ma tafarkin demokradiya. To iyakar gwalgwado mutum ne wanda yake kwatantawa, shi yasa dukkan kasashen duniya in dai masu goyon bayan demokradiya ne za ka gaba daya an zabura ana juyayi game da wannan juyin mulkin, kuma ana fatan cewa a kawo dauki da gaugawa don a kawo karshen wannan juyin mulki, a tabbatar cewa Muhammadu Bazoum ya dawo ya ci gaba da aiki kuma da gwamnatinsa.
To shi ma dai Malam Suleiman Idris da ke zaman daya daga cikin shugabannin kungiyar ƴan Nijar da ke zaune a jihar Niger ya yi ƙarin haske akan dalilinsu na ƙin amincewa da hujjojin da sojojin suka bayar na yin juyin mulkin.
Gaskiya hujjojin nan wallahi ba mu da ba mu gamsu da su ba, saboda da akwai su da mun ji tun a baya. To amma yanzu gaskiya da abin sun riga sun aikata, kuma daga baya suka wadona kaga dole dai a shurare su, amma ba da akwai su da mun ji amma ba mu samu wannan bayanin ba, kawai yadda suka gama aiki suka yi mulkin su suka zo suka faɗi wannan bayani daga baya.
Yanzu gashi wannan ita kungiya ta ECOWAS, me ra'ayinka akan wayannan dokoki da kuma ka'idojin su?
Yawwa alhamdulillah, wannan kungiya ta ECOWAS abinda nake so da ita wannan takunkumi da ta ita ECOWAS ni ya mun daidai ga sojojin nan gaskiya su hakura su mai da bazun aiki mulkin shi kawai mu zama a zauna lafiya
din mai da za a yi a kawar da sojojin nan a yi ku a wajen
mu dan ma yanzu sojojin nan su bar mu kawai mu mulkin nan mu mun hudu wannan insha Allah mu dai su bar mu kasar mu ta zama na lafiya ayi a kawar da su a san ta hanyar mu zu da jini ne ba maso mun ji an ci ko da hannun ko da karfi to wannan shine ba mu ji dadin shi ba so da kasar mu za ta ci baya kuma za iyalinmu ne da uwayenmu ne da diyanmu a gurin za a kalkashe
kuna nan kun san matsalolin da yan Niger suke fama da shi ta yi sojojin nan sun hango wasu abubuwa kuna nan kun san abin da ke da
to gaskiya mu dai an dubin da muka hango wannan mulkin da na baya ba wani matsala su kuma abin da suka hango yiro wani abin sai a gwamnatanci tsakanin su sai su amma a talaka dai babu shi wannan a zahiri babu wani matsala mulkin ba su
su ma dai waɗannan yan kasar ta Niger da ke zaune a birnin Mina ga abin da suke cewa akan wannan al'amari
sunana Dahir Abdullahi ni ne discipline officer a nan kungiyar mu na Hokon sai jihar Niger State wannan halin da kasar Niger suke ciki tsakanin Allah bai mana dadi ba kuma duk wanda yake abin gadin demokradiya abin nan bai masa dadi ba da mu ƴan uwan mu na Nigeria da ƴan uwan mu da suke Niger da mu kanmu wannan abin bai mana dadi ba akan juyin mulkin nan so gaskiya muna zaman jiyayi akan wannan abu
wato zaman juyayi kuke yanzu ya kuke samun labarin ƴan uwanku na gida bayan rufe bodan nan da aka yi
eh to gaskiya ba dadi dan gaskiya rufe bodan nan da aka yi ba alkhairi bane
yanzu batun kasuwanci mun san akwai ƴan kasuwa nan da ke zuwa can da nan da ke zuwa yanzu daga lokacin zuwa yanzu wani hali ake
to ai daga lokacin zuwa yanzu kai ma ka san kasuwanci zai dan tabarbare ba za a ji dadin shi ba gaskiya akan wannan rufe bodan da aka yi kowa da mu nan Najeriya da muke nan Najeriya su da suke Niger ba wanda yake jin dadi kuma gaskiya an takura
daga karshe me ya fatan ku
daga karshe fatan mu wannan abin da ke faruwa Allah ya sanya ya mana shi muna fatan wannan sojojin da su sauran masu shiga tsakani Allah ya sa a daidaita kuma Allah ya sa shugaban mu Bazoum mai adalci Allah ya dawo mana da shi
sunana Haliru Garba ni ne PRO na Hokon State Niger State so
kungiyar ƴan Niger da kenan
kungiyar ƴan Niger mazamna Niger State ni dan tulu ne a gaskiyar magana mu dai mun yi bakin cikin wannan abin da ya faru a kasar mu saboda ni juyayen wannan abin ma ya kama ne ko bacci ma gaskiya ba na iya yi saboda ban ji dadin wannan abun ba kuma yawancin ma ƴan Najeriya muke tare da su za a ga mutum ya zo har gida ya same ka ya ce ma wani ya abu ya faru haka a ƙasar ku ana tunanin wannan an samu shugaba na kwarai mai adalci kuma ga abin da ya biyo baya ai ana juyin mulki ne da an samu jayayya tsakanin ƴan siyasa wasu da su haka amma haka kawai dan dai wani ra'ayi sai a zo a ce an yi juyin mulki gaskiya mu dai mun baki cikin wannan kuma ba mu goyon wannan abun gaskiya
da fatan ku dai a dawo da Bazoum
gaskiya muna fatan a dawo da Muhammadu Bazoum ya ci gaba da mulkin sa kuma muna roƙon muna fatan demokradiya ta dore a kasashen mu na Afrika ba mu fatan mulkin soja ba ci gaba bane a gaskiyar magana a ko ina ci baya ne a ƙasa tunda soja bai kama ci gaba ƙasa ka fere ne na kasa ƙasa gaba ki daya
muna kai sani da Umar Bishai da kenan na Niger State dan Niger cikakke dan region din Zandarwa to abin da zamu ci sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan irin wannan abubuwa da suke faruwa a kasashen wasu ma da zaka yi ciwo haka yazo ya faru a kasanka ko da ke dama ba bako bane a kasar mu ana yin shi da tsotari da dama amma akwai hujjojin da yake kawa a yi shi to sai kasance wannan ba wata hujja ba komai abin ya faru dan wani kaga ya mai ma yana mamakin ya ne aka yi juyin mulkin ba
a yanzu dai hankali ya koma a tsakanin sojojin kasar ta Niger da kuma kungiyar ta tarayyar Afrika wato ECOWAS domin ganin yadda za ta kaya bayan cikar wa'adin da aka bai wa sojojin Mustapha Nasiru Batsari murya Afirka daga Mina a Nigeria
a gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoton yanzu kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
za mu soma labarin wasanninmu na wannan ranar ta yau da mutuwar matashin dan wasan tseren keke BTT ta kasar Amurka Magnus White wanda ya haɗu da ajalinsa a ranar Lahadi da ta gabata a Boulder a Colorado a kasar Amurka bayan da wata mota ta hankaɗe shi dan shekaru 17 a duniya matashin dan kasar Amurka din na shirye-shiryen shiga wasannin duniya na tseren keke da nuna irin hikimomin da Allah ya uwace mutum a duniya da keke ta zai wakana Scotland a Glasgow daga
5 zuwa 13 ga wannan wata na August na wannan shekara lokacin da abin ya rutsa da shi hukumar tseren keke ta kasar Amurka a cikin wata sanarwa da ta shiddo a ranar jiya Litinin ta nuna alkhininta game da wannan rashin da ta yi inda ta ce ba karamar hasara bace ga kasar Amurka da ma duniyar tseren keke baki daya a wani fannin kuma dazo ne aka kammala wasan sada zumunci tsakanin PSG Paris Saint-Germain ta kasar Faransa da Inter Milan ta kasar Italia inda PSG Paris Saint-Germain ta sha kashi 1-2 a wasanni hudu na shirya ɗan wasan ta shiga kakar kwallon kafa ta shekara 2023-2024 mai shirin kamawa kungiyar Paris Saint-Germain PSG ta yi nasara ɗaya da canjara su guda yayin da ta sha kashi 2 sai dai wasannin kungiyar guda uku na baya-bayan nan ta yi su ne ba tare da tauraron ta ba Kylian Mbappe da ke tsakiyar wata ja-inja da shi da hukumomin kungiyar ta kwallon kafa ta PSG ko Paris Saint-Germain game da maganar kara tsawaita kontragin sa har zuwa shekara 2025 dan wasan zai kammala kontragin sa da ke ci yanzu haka a ƙarshen watan July na shekara ta 2024 abinda ya sa kungiyar sa neman ya kara saka hannu zuwa shekara ta 2025 ga kontragin sa domin kar ya fice kyauta daga hannun kungiyar sa ta PSG dan wasan tun da yana yaro ne yake mafarkin zawarcin bugawa club din Real Madrid na kasar Spain wanda ake ganin can ne yake so ya dosa kungiyar da ake ganin a halin yanzu ba ta da kudin da za ta sayan dan wasan Kylian Mbappe ya ingice tenda club din Al Hilal na kasar Saudi Arabia yayi masa inda yace zai sayan dan wasan a tsabar kudi miliyon euro 332 da ke iya kasancewa biliyon 218 na sefa da miliyon 788 yayin da za a bai wa dan wasar euro miliyon 700 na euro a tsawon shekara daya kenan biliyon 461 da miliyon 300 na sefa a dai jini 31 ga watan Yuli aka zo karshen wa'adin da kungiyar PSG ta bai wa Kylian Mbappe na kara tsawaita kontragin sa da shekara guda ko kuma ya nemi kungiyar da za ta sayan sa kungiyoyin Liverpool ta Britania da FC Barcelona ta Spain na mafalkin sayan dan wasan a wannan shekara shi ko Usman Dembele dan kasar Faransa da ke buga club din Barcelona ta kasar Spain yana gab da kuma Paris Saint-Germain dudda yake a jini 31 ga watan July kudin sayan sa suka tashi daga miliyon 50 zuwa miliyon 100 na euro ana zaton kungiyoyin PSG da ta Barcelona na iya cimma wata maslaha nan ba da jumawa ba Haruna Mammane Bako da birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
a gaida Haruna Mammane Bako yanzu kuma ga labarai a takaice
A yau Talata kasar Faransa ta ce za ta fara kwashe ƴan ƙasarta da ma ƴan ƙasashen Turai daga Niger yayin da aka dushi mako guda da sojoji suka kwace iko a ƙasar. Ma'aikatar harkokin wajen Faransa ta bayyana cikin wata sanarwa da ta fitar cewa ta yanke shawarar kwashe ƴan ƙasarta daga Niger ne sakamakon harin da aka kai wa ofishin jakadancin ta dake birnin Yamai da kuma rufe sararin samaniyar ƙasar. A fara bikin ranar shayar da mama ta duniya a yau Talata masu fafutukar kare haƙƙin yara sun yi kira da a ci gaba da shayar da jarirai nonon uwa a matsayin abu mafi dacewa domin kare yara ƙanana daga cututtuka da kare rayuwarsu. Kungiyar Lafiya ta Duniya da Asusun Kula da Yara na Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce shayar da jarirai nonon uwa zalla zai iya kare rayukan yara 'yan ƙasa da shekaru 5 su 820 a kowace shekara. Jami'ai a Pakistan sun ce adadin waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon bom ɗin da wani ɗan ƙunar bakin wake ya tayar a ranar Lahadin da ta gabata yayin wani taron siyasa a yankin arewa maso yamma na ƙasar ya ƙaru zuwa 46 inda aka ce wani mutum guda ma ya rasa ransa a daren jiya. Hukumomin ƙasar dai sun ƙaryata yawan adadin mutanen da suka rasa ransu na 54 da wasu kafafen yaɗa labarai suka riƙa yaɗawa. Fashewar bom ɗin ya afku ne a yayin wani babban taron wata jam'iyyar siyasa ta addini Jama'at Ulama Islam a garin Khar da ke shiyar ƙabilar Banju kusa da kan iyaka Pakistan da Afghanistan. A jiya Litinin dai aka fara jana'izar waɗanda suka rasu. Ƙungiyar masu tsatsauran ra'ayin Islama sun ɗauki alhakin kai harin cikin wata sanarwa da suka fitar a jiya Litinin.
masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku jo sa abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta karanto labarai da Julie Leather Spresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu ne yanzu Nick ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC assalamu alaikum